Pongamani. To mun sa da abubuwan daidai ko akwai wanda kake sa ana akwai wanda baka sa kuma mun rikice mu rasa wanne ne a jikin nan wanne ne ga wasu daga cikin nan
wala
na gasa to akwai wani nan abin da na saya
so so wanne ne
ya samu sun shirya
ana alaji
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك يوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلا شي ميتارك البركة مسلا شي نقول لقا لك ينجكين قرم بوشي أجهر بوشي أولا يمشي نلا رباه yau muna biyar ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1446 wanda kuma yazo daidai da biyar ga watan uku miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surat al-mu'minun wanda a yau za mu tashi da kan aya ta 75 kafin mu je karatu ga kaɗan daga cikin tambayoyi za mu ansa tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam idan mace ta samu zubewar ciki ta hanyar wankin ciki da aka yi mata a asibiti daga baya sai jini ya fara fitowa za ta iya ci gaba da azumi ko sallah duk matar da ta yi bari sannan abinda ta yi barin nasa an kai ga halittarsa wato ana iya ganin hannayensa kafafuwansa kansa wato halittarsa ta bayyana to wannan matsayinsa daidai yake da haihuwa duk jinin da ya fita a dalilin wannan barin to jini ne na biki ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba har sai ya tsaya ko ya cika kwanakinsa 40. Idan kuwa ya zanto halittar ɗan da ta yi ɓari ko halittar cikin da ta yi ɓari bai bayyana ba, wato farko-farkon cikinta ne, to wannan jini ne na larura, ba jini ne na biki ba. Saboda haka idan mace ta yi ɓari sannan abinda ta ɓarar lokacin halittarsa ta fara bayyana, ana iya a ga ƙafafuwa, a ga hannaye, a ga kansa, to wannan za ta bar azumi, za ta bar sallah a lokacin da jinin yake fita, sai idan ya kai lokacin da ya ɗauke ko ya cika kwanakinsa. Idan kuma jini bai bayyana ba, idan halitta ba ta bayyana ba, to wannan jini ne na larura, sai dai idan ya dace da kwanakin hailarta, in ya dace da kwanakin da suke haila, to za ta lissafta waɗannan kwanaki ta gama su, sannan kuma sai ta ci gaba da ibadarta. Wannan yana tambaya game da yana cewa dangane da hadisin da ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara sallar dare da raka'o'i biyu masu sauƙi. Akwai masallatan da akan yi asham a goman ƙarshe, sannan kuma cikin dare a yi tahajjud. To yana tambaya ne cewa zai iya yin waɗannan raka'o'i guda biyu in an tashi daga tahajjud cikin dare, tare da cewa ba shi ne farkon sallarsa ba, saboda an yi tarawihi kafin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin na Aisha, cewa yana fara sallarsa dare ta dare da raka'ataini khafifataini, sannan ya sallaci sauran raka'o'in masu tsawo. Wato yana farawa da raka'o'i biyu marasa tsawo, sannan ya ci gaba da salloli raka'o'insa masu tsawo. Duka waɗannan raka'o'i suna cikin lissafin raka'o'in da yake yi guda 11 ko 13 a dare, wato ba wasu ba ne daban wanda ba sa shiga cikin lissafi, suna cikin lissafin raka'a 11 ko 13 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a daren. Saboda haka idan za ka bi liman, ka gaba maganar kai kai wasu raka'o'inka masu wato marasa tsawo. Tunda idan kana so ka yi aiki da wancan hadisin ne yadda yake, kaga akwai maganar cewa sauran raka'o'in kuma sun bai salli raka'ataini tsawilataini sun bai raka'ataini tsawilataini, lokacin da kake tare da liman sai yadda liman ya dama haka za ka sha, ba ka da iko ka ce kai khafifa kake so ko tsawila. La iyaka dai ka bi liman abinda ya yi ka yi, in ya yi tsallar mai tsawo kai ma ka haƙura ka bi shi a haka, in kuma ya yi marasa tsawo ka bi shi a haka. Wanda duk bai yarda da liman ba sai ya canza masallaci. To sannan sai ya ce za a iya yin waɗannan raka'o'i guda biyu ko da bayan zaman hutu ne a tahajjud. Ai, su waɗannan an ce maka da su ake buɗe sallar daren, ba wai a tsakiyar sallar daren ba, ba kuma raka'o'i biyu ne masu cin gashin kansu ba, suna cikin raka'o'in sallar dare ɗin. Saboda haka an fara tuni me ya maganar, kuma an zauna hutu ka tashi ka yi wasu raka'o'i biyu marasa tsawo, da su ake farawa. Idan liman ya fara da su shikenan, in bai fara da su ba kai dai kana cikin komal liman duk yadda yayi nan zaka yi. Dangane da hadisin da ya ce wanda ya tsaya tare da liman har aka kammala, kamar ya sallaci daren ne. To ya ce idan mutum ya yi ashan da liman kaɗai ya wadatar, koko sai ya sake fitowa ya yi tahajjud tare da shi, ba dole ba ne, da ba abinda ake magana cewa idan aka bi liman har ya gama, yayin da ka bi liman ya gama aka watse kowa ya tafi gida, ka samu wannan falalar, tilas cewa sai ka dawo kuma ka sake dorawa akan wacce kai dazu saboda ka samu falalar wanda ya bi liman hayya hatta yansarif shine ya gama sallar da yake ya kuma gama kowa ya kama gaban sa shi ma ya tafi gidansa saboda kasancewar ya sake dawowa wannan ba yana nufin cewa waccan sallar ta farko da aka fara ba a gaba ta ba hadisin sallar dare a azumi tare da liman har da mata ne har da mata mana annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna kar ku hana mata zuwa masallaci sallah anan ba a ce sai sallar farilla ba kowace sallah ce mace za ta zo masallaci a yi da ita kada mijinta ya hana ta zuwa amma dai a nuna mata cewa sallar mace a gida ta fi mata falala ba ma ta nafila ba ko ta farilla ce mace ta yi sallar ta a gida ya fi falala a kan ta tafi masallaci amma idan ta ce za ta je masallaci annabi ce ka a hana ta saboda ka babu togaciya a nan ba a ce idan sallar nafila bace ka hana ta ba a baka wannan damar ba cewa akai la tamna'u ima Allah masajid Allah masallatai saboda ka abinda ake a masallaci sallah ake yi kar ka hana ta zuwa karatu ake yi sai ce sallar su ta ji karatu kar ka hana ta zuwa wannan ba haƙƙinka bane bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون
الله سبحانه وتعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم دا اتي زامو جقنسو دا اتي زامو يمس رحمه مجقنسو وكشفنا ما بهم من ضر وياي يمس ابين دا يكي تاره دا سو نچوتا للجوا في طغيانهم يعمهون دا سنچغبا دا سنچغبا دا ككوتساوا cikin shishiginsu suna masu dimuwa suna masu hagabniya ayar da take gabanin wannan Allah subhanahu wataala ya ce wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati ani sirat ila nakibun wadanda ba sa imani da ranar lahira masu baudewa hanyar Allah ne Allah ya sifanta wadanda suke baudewa hanyar Allah da cewa su ne wadanda ba sa imani da ranar lahira imani da ranar lahira da sanin cewa da yadda da cewa Allah subhanahu wataala zai tashi mutum yayi masa hisabi akan duk aikin da yayi mai kyau ko mara kyau kuma ya saka masa akan wannan aikin yadda da wannan zai sa mutum ya nutsu ya gyara aikin sa yayi tunanin goban sa wanda duk kaga idan sa ya rufe yana abin da ya ga dama to imani da ranar lahira yayi rauni a zuciyarsa ko kuma ma bai yi imani da ranar lahira ba ko dai ya karyata imani da ranar lahira koko imani da ranar lahira yayi rauni in dai mutum zai rika tuna cewa ba iya wannan rayuwar ce kadai ba bayan ta akwai wata rayuwar ta har abada wacce ba za ta yinke ba kuma akwai hisabi duk abin da kai babba da karami sai an bujuro a gabanka an maka hisabi kansa sai wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara wa qalu ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida da mutun yayi imani da cewa akwai wannan ranar tana zuwa to babu shakka zai shiga taitayin sa kalikalan duniya ba zai rude shi ba guguwar duniya ba za ta tafi da shi ba shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi sifanta waɗanda suka kafir suke ƙaryata rana wato waɗanda suke danna haƙƙin maraya ko suke cutar da mai rauni sai ya sifanta su da ƙaryata rana alkiyama ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'am al-miskin Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa duk wanda ka ganshi bai damu da haƙƙin mai rauni ba bai damu ya cutar da wani ba bai damu ya shiga haƙƙin kowa ba to wannan akwai raunin imani da ranar lahira a zuciyarsa Allah ce wailu lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nas li rabbil 'alamin shi yasa al-amrin a yanzu zai baka mamaki kaga musulmi wanda ya yarda cewa akwai ranar lahira amma in yana aiki ko yana wasu abubuwa sai ka dauka da dai wannan bai taba yarda cewa akwai ranar da zai tsaya gaban Allah ba ya cuci dan uwansa ya shiga haƙƙin sa wani abu ne mai sauki a gurin sa baya tunanin akwai ranar da za a tsayar da shi duba Allah ya ce ala yadhunnu ulaika akai amfani da azzan azzannu shine ma yahsulu lil mar'i an amaratin abinda mutum zai samu na ilimi saboda wata alama da ya gani wanda za ta iya bashi gamsuwa da wannan abin da ya gani ko dai alamar ta zama mai karfi ko ta zama mai rauni takan zama mai karfi abin ya zama yaqini takan zama mai rauni kuma abin ya zama shakka ko tababa to sai Allah ya amfani da kalmar azzan wanda zai nuna maka cewa in dai mutum yana da wani abu na yarda da ranar alkiyama ko mai raunin sa a zuciyarsa to ya kamata a ce bai shiga haƙƙin wasu ba ballantana kuma wanda yake da yaqini ya yarda cewa akwai ranar lahira allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun wanda yake da yaqinin cewa akwai ranar lahira ta yaya za a same shi cewa bai damu da ya shiga haƙƙin wani ba ya cutar da wani an ya ko da gaske wannan ya yarda akwai ranar lahira din shi yasa Allah ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nas li rabbil 'alamin shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya sifanta masu barin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama masu barin hanyar Allah masu barin tafarki madaidaici Allah ya sifanta su da cewa la yu'minuna bil akhirati ba sa imani da ranar lahira saboda haka duniya ce kawai a gaban su Al-Allamatu As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa Taysirul Karimur Rahman yake cewa a cikin ayoyin nan da muka karanta da wanda suka gabata Allah ya faɗi duk wani sababi da zai sa mutum yayi imani da Allah kuma ya faɗi wasu abubuwan da suke hana mutum imani da Allah ya kuma bayyana bacin waɗannan dalilai da mutum da za su hana mutum yayi imani da Allah ya bayyana bacin su ɗaya bayan ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana imani da Allah ko kuma karɓar gaskiya da aiki da ita akwai gafala wanda Allah ya ce bal qulubuhum fi ghamratin min hadha akwai gafala da zukatansu suke cike da su da ita idan mutum zuciyarsa ta cike da gafala da rabkana to babu shakka wannan imani ba zai shiga wannan zuciya ba akwai kuma rashin tadabburin alqur'ani tsayawa a yi tunani a zurfafa tunani game da ma'anonin alqur'ani wannan yana sa zuciya ta ƙeƙashe ta kasa tuna Allah ta kasa yarda da abinda ake faɗa mata na gaskiya sannan da riƙo da mummunar al'ada da aka wato gada iyaye da kakanni mara kyau al'ada akwai mai kyau akwai mara kyau yayin da mutum yake kan wata al'ada ta kakanninsa mara kyau kuma ya tsaya a kanta wannan dagewar da zai yi akan ya bi al'adarsa mara kyau zai hana masa yin imani. Ubangiji subhanahu wata'ala dai ya bayyana wannan. Sannan da magana da suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana tabin hankali. Tunda har sun masa yarfe, sun masa kazafi da cewa ba ya da hankali, kaga ba za su bi abin da yake faɗa musu ba kenan. Da abin da yake faɗa musu za su dauke shi a cikin magana, to magana ce ta mara hankali. To Allah duk ya ambaci waɗannan abubuwa a ayoyin da suka gabata, sannan Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya faɗi abubuwan da za su ƙara haɓaka wa bawa imaninsa. Daga ciki akwai tadabburin Alƙur'ani, tsayawa mutum ya yi tsaiko wajen karanta Alƙur'ani da fahimtar ma'anoninsa da tunani mai zurfi a kansu. Sannan abu na biyu, ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa, ya karɓi wannan ni'imar hannu biyu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta shi da hankali, ya ni'imta shi da tunani, to ya tsaya ya yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima ya bauta masa. Sannan abu na uku, sanin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihinsa da rayuwarsa. Idan mutum ya san wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ya tarihi rayuwarsa yake tun daga farkon tasowarsa har zuwa lokacin da ya koma ga Allah, ya yi zama da sahabbansa, wace irin tarbiya ya nuna musu, ya karantar da su, mutum ya san wannan babu shakka zai ƙara masa ƙarfin yarda da abinda manzo ya zo da shi, zai ƙara jin ƙarfin imani da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wa al'ummarsa. Ya san cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi gaskiya, babu wanda ya kai shi amana, kuma abinda ya zo da shi na karantarwa bai zo da abinda yake karantar da shi don maslahar kansa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da al'umma wani abu ba don shi maslaharsa, don ya roƙe su wani abu su ba shi wani abu. A'a, abinda ya yi ta ƙoƙari, ya yi ta fafutuka, shi ne ya ga ya amfanar da al'umma, ya kawo musu abinda zai zamo maslaharsu. Sannan mutum ya san cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na musulunci, da karantarwar musulunci, wannan shi ne tafarkin Allah madaidaici, tafarkin Allah wanda yake miƙe totar, babu kwane-kwane a cikinsa, babu karkata, kuma hanya ce wacce take mai sauƙin bi, kuma ita ce za ta kai ka ga gaci. Duk wata hanyar da za ka bi ba wannan ba, to hanya ce da za ta ɓatar da kai, za ta jefa ka cikin ramin halaka. Idan mutum ya fuskanci wannan, zai gane cewa addinin musulunci addini ne wanda yake alhanif kuma as-sabh, addini ne wanda ya karkace wa duk wata barna, yake totar akan tauhidi, sannan kuma yake da sauki a cikin karantarwarsa. Babu wani addini da yake da sauki wajen karantarwarsa kamar addinin musulunci. Ka'ida guda ɗaya tak ta isa ta nuna maka saukin addinin musulunci, ta ce faɗar Allah, fattaqullaha masabatu, ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyaku, abinda duk ya fi ƙarfinka ya fita daga istita'arka, to wannan abu bai zama dole a kanka sai ka yi shi ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini wanda duk wani mai hankali idan ya yi tsaya ya yi tunani a kan koyarwar addinin musulunci, zai ga cewa addini ne da ya dace da hankali, kuma ya dace da fitra, wato irin halittar asali da Allah subhanahu wata'ala yawa ɗan adam kafin ta gurɓace. Sannan addinin musulunci sai ya dace da maslaha ta ɗan adam a kowane lokaci, a kowane zamani, a kowane wuri. Babu wani abu da yake maslaha ta ɗan adam wanda addinin musulunci bai zo da ita ba. To amma duk da haka, ina hankalinsu ya tafi, suke karkace ma wannan addini, wannan tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi ne zai kai su gidan karamarsu, inda Allah subhanahu wa ta'ala zai karrama su. Duk wanda ya saba ma wannan addini, ya saba ma wannan tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam, to karkatacce ne, ya karkace, kuma dukkan al'amuransa za su kasance a karkace, a sukurkuce, wanda duk ya bi abinda ransa yake so, ya ƙi bin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to babu ta yadda za a yi al'amarinsa ya zanto daidai, al'amarin zai zama a dagula, a rikirkice. Wala tuṭi' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furṭa, ce kada ka bi wanda ya gafala daga ambatanmu muka gafaltar da zuciyarsa muka rafkanar da zuciyarsa gabarin ambatanmu rika bin san zuciyarsa ya rika bin san ransa Allah ce wa kana amruhu furta al'amarin sa ya tabbata a sukurkwace a lalace Allah ce fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah ubangiji yace ka sani idan har ba su ansa maka ba ya rasulullah to ka sani cewa innama yattabi'una ahwa'ahum annama yattabi'una ahwa'ahum suna bin soyayya zakatan su ne hanya daya ce tak idan mutum bai bi ta ba to bin san zuciya zai yi wadannan hanyoyi guda biyu tak ko dai ka bi abinda annabi ya zo da shi idan baka bi abinda annabi ya zo da shi ba to ka bi abinda yake san zuciyarka ne shine fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum saboda duk wanda yake sabawa manzo sallallahu alaihi wasallama yake sabawa sunnar sa to san zuciyarsa yake bi shi yasa ake kiran yan bid'a ahlul ahwa ake musu wannan suna ahlul ahwa to masu bin soyayya zukatan su duk wanda ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to yana bin san zuciyarsa ne wannan nassi ne na alqur'ani fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum idan basu ansa maka ba wato basu riko da sunnarka da koyarwarka ba to ka sani suna bin soyayya zukatan su ne Allah ya ce kuma babu batacce kamar wanda zai bi soyayya zukatan zuciyarsa ba tare da shari'a daga Allah ba sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da fada mana halin waɗannan kafirai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafama da su da waɗanda za su zo daga baya har zuwa tashin alkiyama duk halinsu iri ɗaya ne matuƙar dai suna kan kafirci ba su bar shi ba walau rahimnahum da za mu tausaya musu mu yi musu rahama wa kashafna ma bihim min durr mu yaye musu abin da yake tare da su na cuta cutar da take tare da su mu yaye musu ita lalajju fi tughyanihim ya mahud da sun ci gaba da nutsawa a cikin shishigin su suna taimako da zai sa su koma ga Allah subhanahu wataala ko da an yaye musu abinda suke ciki na wahala sun dawo cikin rahama da jin daɗi to za su koma su ci gaba da ɗagawarsu da shishigi cikin ƙetare iyakar Allah kamar Allah ce inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun za mu ɗan yaye muku azaba kaɗan amma fa za ku koma haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu عند امام البخاري ده مسلم سكه فتد حديثي دغا عبد الله بن مسعود yake cewa lokacin da quraishawa suka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam taurin kai suka kiyadda su karbi kirin da yazo da shi annabi sai addu'a ya musu addu'a mummuna Allah ya jarrabe su da fari ya jarrabe su da yunwa Allah ya karba addu'a ya karba addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jarrabe Quraishawa da yunwa ya jarrabe su da fari da rashin abinci musamman bayan kuma Sumamah ibn Usal shi ba bayan ya musulunta yace to duka abinda ake kawo wa Quraishawa daga yankin sa duka abinda yake zuwa daga Yaman zuwa Quraishawa to zai tara hanya matukar za su ci gaba da cutar da Annabi sallallahu alaihi ko ya Muhammad lokacin bai musulunta ba yake cewa kai ka ce rahama ne ga halit ga talikai kuma abinda ka zo musu da shi rahama ne kuma kai kana koyar da Musa da zumunci to gashi yanzu mutanen ka sun ya roƙa musu Allah ya kawo musu ruwa aka saka samu ruwa suka samu abinci shine Allah subhanahu wataala a cikin suratul dukhan yace fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha adhabun alim rabbana akshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin wa qad ja'ahum rasulun karim ko amin ina ma haddatani wa qad ja'ahum rasulun amin لقد جاءهم رسول كريم نعم ثم تولوا فقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون الله سبحانه وتعالى فارتقب كثورة على كثورة على لوك سند سماء لا تزود ونحياكي بينني شيني أبين لا سرق أغا كان سسنع غني سمو دي يوم sarka ganin hayaki tsakaninsu da sararin samaniya a lokacin za su rika addu'a ya shannas yana lullube mutane hadha azabun alim wannan azaba ce mai radadi a lokacin za su rika addu'a rabbana kashif 'anna al-'azaba inna mu'minun ya ubangiji ka yaye mana azaba inna mu'minuna lalle mu za mu yi imani suna roƙon Allah subhanahu wataala yaye musu wannan azabar cewa za su yi imani Allah ce anna lahum adh-dhikra ta ya wa'izi zai musu amfani wa qad ja'ahum rasulun amin wa ja'ahum rasulun karim manzo mai karamci ya zo musu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma tawallaw anhu amma sai suka juya masa baya wa qalu mu'allamun majnun suka ce koyar da shi ake yi ko mai tabin hankali ne abin da yake gaya mana wasu ne suke koya masa ba wahayi bane daga Allah sannan kuma ma yana da tabin hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna kashiful azabi qalilan za mu dan yaye musu azabar kadan innakum a'idun amma fa za ku koma Allah ya gaya musu cewa ko ya yaye musu azabar nan ba za su cika alkawarin da suka yi na cewa za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi ba shi ne abin da Allah yake gaya musu walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun da sun ci gaba da kutsawa da ninkaya a cikin shishshiginsu da ƙetare iyaka wajen ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama da kafirci da jifansa da maganganu biyagu da mayin ƙurin sai sun halaka shi da mabiyansa duk za su ci gaba da wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun da Allah ya san cewa akwai alheri tare da su da ya ji yadda su ji na karba ji na dace sun ji abin da annabi yake karanta musu kuma sun imani da shi sai dai walau asma'ahum ko da ya ji yadda su din ji ne kawai na sauti za su dai ji la tawallahu mu'riduna kuma za su bijire wanda ita ce dabi'ar kafiri wanda zuciyarsa take rufe bai budewa shari'ar Allah ko bai budewa kiran Allah zuciyarsa ba har kullum zai rika yi wa Allah alkawari yayin da ya shiga cikin wata masifa zai rika yi wa Allah alkawari in Allah ya kawo masa dauki ya fitar da shi daga cikin wannan masifar to shi zai yi imani zai tsarkake addini zai tsantsanta shi ga Allah kamar yadda Allah ya gaya mana halin su yayin da suka shiga ruwa suna cikin jirgin ruwa idan iska guguwa ta taso igiyar ruwa ta fara kada jirgin ruwan su suna kokarin halaka su nutsar da su a cikin ruwa a lokacin za su koma ga Allah su tsantsanta bauta kira addu'a ga Allah subhanahu wataala ba za su kirawo gumakansu ba lokacin ba za su kirawo Lata da Uzza ko Manata ba Allah kadai za su kirawo dan ya kawo musu dauki huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahum al mawju min kulli makan wa dhannu annahu قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الله سبحانه وتعالى yace shine wanda yake tafiyar da ku yake gaya musu shine wanda yake tafiyar da ku fil barri wal bahr akan tudu da kuma a cikin ruwa a cikin kogi hatta idza kuntum fil fulki har sai in kun kasance a cikin jiragen ruwa wajarai da bihim wanda jiragen ruwan suka tafi da su a cikin ruwa bi rihin tayyibatin da wata iska mai dadi wa farihu biha su kuma suka yi ta farin ciki da irin tafiyar da ake su wajahum al-mawj min kulli makan yake ruwa ta taso musu daga ko ina wa zannu annahum qad uhita bihim su tabbatar da cewa an ritsa su babu mafita halaka ce ga dangadan da'u Allah mukhlisina lahu ad-din a lokacin za su rika kiran Allah suna tsantsanta addini suna tsantsanta addini gare shi suna cewa la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin lalle wallahi idan ka tsirar da mu daga wannan masifa za mu zama cikin masu godiya gare ka ta hanyar bauta maka kai kadai Allah ya ce falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haq amma yayin da ya tsirar da su sai ka gansu suna barna a bayan kasa ba bisa gaskiya ba fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idahum yushrikun Allah ya ce idan suka shiga ruwa igiyar ruwa ta taso suka ga halaka ga dangadan sai duk a koma ga Allah amanta butulcewa Allah yake mantawa lokacin da yake cikin damuwa Allah ya kawo masa dauki yayin da ya samu fita daga cikin wannan damuwar sai ka kamar ba shi ba sai ka ga kamar ba shi ne a jiya simi simi yake ta addu'a yana neman a taya shi da addu'a ba yanzu ya samu dama lafiya ta zo abubuwa sun yi sauki to shikenan kuma sai ci gaba kuma da fada da Allah ya ci gaba da fada da Allah ya ci gaba da zalunci idza massa al-insanu ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durruhu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun Allah subhanahu wa ta'ala yace idan wata cuta ta samu mutum ya gamu da wata cuta wata damuwa da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima sai rika addu'a yana roƙon mu yana kwance ko yana zaune ko yana tsaye a cikin kowane yanayi ka same shi zaka same shi yana roƙon Allah ya kawo masa dauki ya yaye masa damuwarsa yayin da muka yaye masa damuwarsa baraka Allah ya duna ila zurrin massa shikenan sai ya ci gaba da barnarsa kamar bai taba roƙon mu ba akan wata cuta da ta same shi to Allah ya ce haka aka kawata wa mabarnata abinda suke aikatawa inda mabarnata suke wannan shine dabi'arsu ce yana barna yana barna lokacin da ayaji damkar ubangiji subhanahu wataala lokacin yafi kowa saduda da bi kauya da neman ubangiji ya kawo masa dauki duk wani wanda ya gani zai ce da Allah ayi min addu'a da Allah a taimaka min da addu'a ya aika masallaci ya aika makarantar yara kanana yayi ta sadaka amma da ranar da zarar ya samu lafiya kuma sai ya ci gaba da shedanarsa kamar ba shi ba maraka allam yad'una ila durrin massa Allah ce kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun wannan aiki ne na duk mabarnata dabi'ar su ce haka Allah ya labarta mana Fir'auna da mutanansa lokacin da suka rika cika baki qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin suka rika gaya wa annabi Musa alayhi salam duk irin hujjar da zaka zo mana da ita wai dan ka sihirce mu ba za mu yi imani da kai ba wato duk hujjar da zaka zo mana da ita mu a wajen mu sihiri ne ba ta sa mu yadda da kai cewa manzon Allah bane kai to da Allah ya tashi kama su فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ما كلنا يفادي كل ما يتني يفادي قريب الله كيف أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سي الله سبحانه وتعالى ليتاش كاما سي أيكو مسو وسمو سيفو دم السبع غنيبا أمبا لي الروع والجراد دفاري والضفادع والقمل دقر قتا والدفادئ ده ابنن قادي والدم ده جني saboda kai ta ambaliya a gari yanzu nan kaji an yi ambaliya a guri kaza kaji ambaliya a guri kaza ana ta samun salwantar rayuka da dukiya sannan wal jarada Allah ya rika aiko musu da fari duk abin da suka shuka ko suka noma sai fari su cinye kuma farin su hana su sakat baka isa ka zauna ka huta ba sai fari sai yabe ka ana da wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aika musu addafade alqumbal tace kwarkwata duk tsantsar mutum kansa ya cika da kwarkwata kayan jikinsa cika da kwarkwata gurin kwanciyarsa duk kwarkwata duk gayinsa duk tsantsarsa sannan kuma kwadi Allah ya jarrabe su da kwadi ko ina sai ka zo za ka kwanta sai ga kwadi akan shifidarka ka zo zama ka ga kwadi sai ka duka ka leka kwadi ka ji abinci ka buda ga kwadi wadama Allah ya jarrabe su da jini komai suka aje suka bude sai ya zama jini ayoyi wato ayoyi daki daki Allah ya nuna musu amma wannan bai hana su cigaba da girman kai ba su ci gaba da tabbata a mutane masu laifi mutanen banza sakbaru wa kanu qauman mujrimin walamma waqa alaihim arrijz qalu ya musa ad'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna arrijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il suka je suka samu annabi musa alaihi salam suna tawassuli suna roƙonsa cewa ya musu addu'a ya roƙa musu ubangijinsa saboda alkawarin da ya yi masa na in ya roƙe shi zai ansa masa ud'u lana rabbaka bima ahida indaka alkawarin da ya maka la in kashafta anna rijsa mu kuma mun yi alkawarin in dai har ka yaye mana wannan musibar saboda ba su da tauhidi sai suke cewa wai in ga yaye musu annabi Musa ba shi zai yaye musu ba la in kashafta anna rijsa lanu'minanna laka mu kuma lalle wallahi za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'ila kuma banu isra'ila da muka kama muka daure su muna musu muna azabtar da su muna bautar da su duk za mu sake su to amma sun cika alkawari falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankuthun Allah ce da muka yaye musu wannan azaba wannan musiba zuwa ga wani lokacin da za su kai gare shi idahum yankuthuna sai ga su suna warware alkawari فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله يكاما سيدل بيد سوء أشكروا فلاك نبيع شيء تكافري متلني كوي أيوة الله الكوري زي كريا تدوب وانده يكوي كوي دوب وانده يكي لإلهم وانده نبيع تونه نبيع إلهم تكافري أيوة الله الكوري amma idan Allah ya yi masa abinda ya bashi ya nema a gurinsa sai abin nan amin umman ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw hum mu'ridun haka munafikai suka rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam su marerece ai musu addu'a Allah ya basu wadata in aka basu wadata za a ga irin kokarin da za su yi wajen taimakawa musulunci, wajen taimakawa addini, wajen kaza, wajen kaza. Allah ya ba su shikenan sai su juye, ba sai su manta da duk wani alkawari da suka yi. To har yau a cikin musulmi akwai masu irin wannan ɗabi'a, mummunar ɗabi'a ce, ɗabi'a ce ta kafirai da munafukai. Ka riƙa yi wa Allah subhanahu wataala alkawari kana san kamar Ubangiji zai kyale ka, sai idan ya yi maka abin da kai bai san cewa wata ta lalace ba, ta lalace Ubangiji ya maka, ya biya maka buƙatar taka, ya baka buƙatar, ya baka abin da kake so, kai kuma ka ci gaba da tsula tsiya randa duk Ubangiji ya waiwayo mutum kuma ba zai ji da daɗi ba. To shi ne Allah anan yake cewa walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Kuma wani abu da Allah yake gaya mana akan waɗannan kafirai wanda kafircinsu ya kanta a zuciyarsu, Allah yana nuna mana ma cewa wannan ɗabi'ar ma ba iya duniya ba, har lahira za ta bi su. Ɗabi'ar yi wa Allah butulu, Allah ce walau tara idh wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayatina wa nakuna min al-mu'minin. Allah ce bal bada lahum ma kanu yukhuna min qabl wa law ruddu la'adu liman huwa anhu innahum lakazibun. Duba Allah subhanahu wataala ce da za ka ga lokacin da za a tsayar da su akan gabar wuta, an gama hisabi za a je a jefa su wuta. Fa qalu, a lokacin za su rika kururuwa suna cewa ya laitana nuraddu, ina ma a mayar da mu duniya, wala nukazziba bi ayati rabbina, ba za mu ƙaryata ayoyin Allah ba, za mu yi imani kamar yadda mutane mu'minai suka yi imani, wa nakuna min al-mu'minina, mu zama cikin mu'minai mu ba, ci gaba da ibada da bautar Allah da mu. Su rika yi wa Allah irin wannan daɗin baki a yayin da suka ga wuta ƙuru-ƙuru za su faɗa cikinta. Allah ce bal bada lahum ma kanu yukhuna min qabl, abinda suke ɓoyewa ne a ba'a da can ya bayyana gare su. Walau ruddu, Allah ce da za a mayar da su duniya, da za a ce a mayar da su duniya, kun san ba za a mayar da su ba. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kamar yadda za mu zo nan gaba, magana ce kawai ta fatar baki. To da za a zo a mayar da su duniya, la'adu limanuhu anhu, da sun kuma komawa sun ci gaba da abin da aka hana su. Allah ce wa innahum lakathibuna, lalle tabbasu maƙaryata ne. Wanda yana nuna maka ilimin Allah yana da alaƙa da komai, har ma da abin da ba zai kasance ba, da zai kasance ya zai kasance. Tunda mayar da su duniya wani abu ne wanda yake mustahil, Allah ce ba zai yi ba, ba zai yi ba. To amma Allah yake gaya mana cewa amma fa da a ce zai mayar da su duniyan, la'adu limanuhu anhu, da za su manta da wannan wutar da suka gani ɓaro-ɓaro. To kaga wanda Allah yake gaya maka cewa ko wutar jahannama aka kai shi gabanta ya gan shi ga shiga ita, za a hankaɗa shi ya nemi a saurara masa, a ɗan ba shi dama a sake mayo da shi. Allah ya gaya maka cewa zai kuma koma ya ci gaba da wannan kafircin da yake yi da wannan zalunci. Ina ga wata rashin lafiyar da ta same shi a duniya, kana ga duniya warke ba zai koma ba, zuciyar ta riga ta rufe, ta rufe. Saboda haka wanda ya yi nisa ba jin kira, wanda ya yi nisa ba jin kira. Sai Allah yake cewa wa laqad akhadnahum bil azabi, kuma haƙiƙa mun kama su da azaba. Famastakanu li rabbihim, to amma ba su miƙa wuya ga ubangijinsu ba. Wama yatadarrauna, kuma ba sa ƙasƙantar da kai. Hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadid, har sai idan mun buɗe musu wata ƙofa mai matsananciyar azaba. Idza hum fihi mublisuna, sai ga su a cikinsa ko a cikinta, mublisuna, suna masu ɗeba ƙauna daga duk wani alkhairi. Wannan hujja ce Ubangiji, dalili ne Ubangiji yake bayarwa akan maganar da yayi walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin. Hujjar ce Ubangiji yake bayarwa ana cewa Allah ya sani cewa kafirai suna da dogewa akan kafircinsu, da dacewa ko da wa'azi zai zo musu, ko da wata azaba za ta zo musu. Ya ce walaqad akhadnahum bil azabi, domin a baya ai mun kama su da wata azaba. mun kama su da azabar yunwa da fari da rashi da wahala amma fa bastakanu li rabbihim basu kaskantar da kai ga ubangijin su ba wa ba yatadarrauna kuma ba sa mi wato ba sa mi kauya ga ubangijin su ba sa kaskantar da kai ga ubangijin su basu bi umarnin Allah ba basu guje wa halin sa ba wannan azabar da muka kama su da ita bata sa su sun yi khushu'i sun kaskantar da kansu gaban ubangiji ba sun roki Allah subhanahu wata'ala dan ya yaye musu wannan abin da ya same su sayyidina Ali yake cewa fa bastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun ay lam yatawada'u fi ad-du'a'i wa lam yakhda'u wa law khada'u lillahi lastajaba lahu basu koma sun kaskantar da kai ga Allah sun roke shi ba sun nuna gazawarsu sun nuna bukatuwarsu da talaucinsu a gaban Allah wanda ita ce mafi kusancin kofa da bawa yake shiga zuwa ga samun halarar ubangijinsa shine babu aliftiqar ila Allah bawa ya nuna bukatuwarsa ya nuna wa Allah shi ba kowa bane ba kobe bane bai isa ba idan bawa ya zai nuna wa ubangiji wannan da gaskiya har zuciya to ubangiji zai kawo masa dauki yayi masa abin da yake ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaqad arsalna fi umamin ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu falamma nasu ma dhukiru bih fatahna 'alayhim abwaaba kulli shay' hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun wajide ce haka sunnarsa take ba wai ga wannan al'ummar kadai ba haka sunnarsa take tun lokacin da Allah ya fara aiko da annabawansa yace mun aiko da annabawa da manzadi ila umamin min qablika zuwa ga al'ummomi gabaninka fa akhadnahum bil ba'sa'i muka kama su da tsananin talauci yunwa wadharra'i da tututtuka la'allahum yatadarrauna watakila ko sa kaskantar da kai su koma ga Allah su nuna su ba su isa ba gurin Allah suke nema falawla idh ja'ahum ba'suna tadarrau Allah ce me ya hana lokacin da da wahala wato da azabar mu ta zo musu ba za su kaskantar da kai ba me ya hana ba za su kaskantar da kai ba walakin qasat qulubuhum Allah ya faɗi dalilai guda biyu da suke hana su kaskantar da kai ga Allah yayin da suke cikin takuruwa ko suke cikin matsuwa dalili na farko shine qaswatul qulub kekashewar zuciya zukatansu sun bushe babu alamar imani a cikin su babu alamar rahama a cikin su sannan kuma wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu shaydan ya kawata musu abinda suke aikatawa ya nuna musu duk matakan da suke dauka su ne matakai yayin da ake cikin wahala ake cikin tsanani ake neman agaji gurin Allah subhanahu wata'ala to komawa ya kamata ayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bayi su nuna musu laifinsu ne su nuna wa Allah laifinsu ne kuma banda shi babu wanda zai iya kawo musu dauki babu wanda zai iya yaye musu damuwarsu bayi su nuna wa Allah wannan amma idan zukata suka kekashe to ba za a nuna wannan ba mutane za su gaba kowa ma zai ga shi ba laifinsa bane shugabanni su rika ganin su ba laifinsu bane talakawa ma su rika ganin su mai suka yi ba abinda suka yi zalunta su aka yi kawai ba wanda zai yarda ya dau laifi wanda kuma ubangiji yana kama bayi ne da zulubinsu duk abinda ya same mu na musiba Allah subhanahu wataala ce saboda laifukan mu ne fa ma kasabat aydikum wa yafu an kathir daga laifukan ku ne to amma shaydan sai ya kawata musu abinda su suke gani shine hanya zaka sai su ga cewa suna da dabaru a nemo masana tattalin arziki a ce su za su kawo hanyoyin da za a fita daga cikin wahala su za su kawo hanyoyin da za a samu kyautatuwar tattalin arziki amanta da Allah ba a ce kada kai riko da asbab ba amma ko za ka rike da sababi na farko ka yadda da laifinka ka yadda cewa kai ma mai laifi ne, sannan na biyu kuma ka yadda cewa Ubangiji subhanahu wataala shi zai iya maka ba karfin ka ba ba dabarar ka ba, la haula laka wala quwwa, ba ka da wani karfi da wata dabara da za ta iya maka, ba ka da wani karfi da zai iya maka. To amma shedan sai ya kawata wa mutane abinda su suke ganin shine dabara, saboda haka sai su yi ta wasu hanyoyi wanda karshe dai abinda suke ciki din nan ba sauki za a samu ba, ƙara tsananta za su yi. To wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wataala, kuma wannan ita ce dabi'a ta waɗanda suke ba musulmi ba da waɗanda suke kwaikwayon waɗanda ba musulmi ba. Musulmin ne amma suna kwaikwayon rayuwa irin ta waɗanda ba musulmi ba. Yayin da musiba ta same su, Allah suka roki Allah ya yaye musu, za su koma su ci gaba da abin da suke na laifi. Ko kuma yayin da Allah ya kama su da wata musiba, maimakon su koma su ƙasƙantar da kansu ga Allah subhanahu wataala, su yi kuka a gabansa, su nemi ɗaukinsa, su nuna ba za su iya ba ƙarfi ba dabara da zai iya yi musu komai, maimakon su yi haka a shikenan sai shedan ya kawata musu abin da suke yi. Wani ɗabi'a ce ta wanda ba musulmi ba, ɗabi'a ce ta waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin su a ayoyi da saboda haka wannan aya tana nuna bawa ya rika tadarrui zuwa ga Ubangiji lokacin da yake cikin damuwa, ya koma ga Allah subhanahu wataala, ya kaskantar da kai gare shi, ya nemi agajinsa, kuma yi wa Allah alkawari na gaskiya, idan wasu abubuwa yake na saban Allah zai daina, kuma ya rika jin cewa lalle Ubangiji ba azzalimi bane, baya kama bawa haka kawai sai da wani dalili, ya sani ko bai sani ba. Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki cikin lamarin mu, abinda yafi karfin mu Allah ya iya mana. Lokaci yayi za mu dakata a nan, abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.